This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye a gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalon, Daniya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suka so kama tashin sai su dog dangwala voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Bello Habib Galadanci da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku ji ganawar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na Najeriya. Hawa kuma za ku cewa wasu da suka biya kuɗin zuwa haji a jihar Filato kila su yi hasaran waɗannan kuɗaɗen aikin hajin domin ba hujjan cewa sun biya. Sa'ilin na za ku ji rahoto akan soke ofishin uwar gidan shugaban ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi. Kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a sarama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza ya rantsar da sabon manyan jami'an gwamnati yau Talata biyo bayan sake zaben sa a wa'adi na uku. Al'amarin da ya gamu da kalubale iri-iri. Ƴaƴan jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki sun samu makamai 15 a cikin 20. A ciki har da makamai masu mahimmanci da za su jagoranci ma'aikatan tsaro da cikin gida da harkokin kudade da ma harkokin waje. Wannan zabi bai bai wa masu adawa mamaki ba saboda sun imanin cewa Mr. Nkurunziza ya keta dokar wa'adin da ta tsara lokacin da shugaba zai share yana shugabanci. Wata kungiyar masu fada ji a Burundi a cikin su har da tsohon mataimakin shugaban kasa da tsohon kakakin majalisar tarayya ta ce ba za ta dubi Nkurunziza a matsayin shugaban kasa ba bayan ya cika wa'adin saran Laraba mai zuwa. An kuma samu barkewar tashi-tashin hankula ne masu nasaba da siyasa. Lamarin da ya tursasawa Burundawa 180,000 tsayewa daga kasarsu a watannin da suka biyo bayan bayyana aniyar tsayawarsa a karo na uku watan Afrilun da ta gabata. Ya kuma samu nasara ne a zaben da aka gudanar a watan Yuli da kaso 69 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Ƙasar Amurka da wasu ƙasashe yanzu haka sun yi kira ga shugaban akan ya fara tattaunawa da 'yan adawa domin tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wata 'yar harin ƙunar bakin wake ta kashe aƙalla mutane 6 a bakin wata tasha da ke birnin Damaturu arewa maso gabashin Najeriya. Kuma wannan harin na safiyar Talatin nan ya raunta aƙalla mutane 28. Kawo yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, amma ƙungiyar mayakan Boko Haram ta yi amfani da mata da yara wajen kai har-haren ƙunar bakin wake a kwanakin baya. Kuma hakan yana sa fargaba ga su sun fara amfani da mutane da suke garkuwa da su kenan. Ɗalibai mata su kusan 300 ne aka sace a wani harin Boko Haram a kan wani ɗan ƙaramin gari da ke arewa maso gabashin Najeriya. Kawo yanzu ba san inda mafi yawancin suke ba.
Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Jama'a, hannayen jarin Amurka da Turai sun farfaɗo yau Talata biyo bayan faduwa da suka fuskanta a kwanakin da suka gabata, duk da cewa har yanzu China na jagoranta faduwar darajar hannayen jari a kasuwannin Asia. Kasuwannin New York sun yi sama da kaso 2 cikin 100 kafin 15 rana, sannan mahimman alƙalman jari a Turai su ma sun bunƙasa. Idan kuma aka duba can kasuwar jari a Frankfurt da ke ƙasar Jamus, ita ma ta samu albarka da kaso 5 cikin 100. Darajar manyan alƙalman hannayen jari na Shanghai a ƙasar Sin sun faɗi biyo bayan buɗe kasuwar, sannan a wani lokaci ma sun farfaɗo da kaso 4 cikin 100, amma hannayen jarin sun ƙara faɗuwa yau da rana. Kasuwannin jari a ƙasar Japan da yankin Hong Kong, duk da cewa sun ɗan samu ci gaba, to su masu hada-hada sai sayar da hannayen jaransu kawai suke yi. Alƙalman Nikkei na ƙasar Japan sun rufe da faduwar kaso 4 cikin 100, sannan alƙalman Hang Seng na Hong Kong su kuma sun yankura da 'yan riba kaɗan sau'i kafin rufe wannan kasuwa.
Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya amince zai rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da ke nufin kawo ƙarshen yakin basasan watanni 20 da ƙasar shi ta ke fama da shi a halin yanzu. Wata wasiƙa da aka aiko wa shirin talabijin na InFocus wanda ke mayar da hankali akan Sudan ta Kudu da murya Amurka ke gabatarwa da harshen Turanci. Ƙungiyar ƙasashen gabacin Afirka ko IGAD a takaice ta bayyana cewa za a saka wa yarjejeniyar hannu a birnin Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu ɗin. kungiyar IGAD ta ce ta jagoranci neman sulhu tsakanin gwamnatin Mustaki da ƴan tawayen da tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar ke jagoranta. Machar ya sanya wa yarjejeniyar hannu a binnin Addis Ababa ran 17 ga watan Agusta, amma shugaban Sudan ta Kudu yayi watsi da ita inda ya ce yarjejeniyar ba za ta tabbatar dorarriyar zaman lafiya ba. Kasar Amurka ta yi barazanar kakabawa shugabannin da ke hamayya su biyu takunkumi idan har ba su samu ci gaba a yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Rigimin Sudan ta Kudu sun raba mutane kusan miliyan 2,200 daga mahallansu. To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. Daya daga cikin abubuwan da sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi sa'ilin ziyararsa a Najeriya shine ganawa da kungiyoyi masu zaman kansu. Kamar yadda Nasir Adamu Alhikaya ya ruwaito mana a cikin wannan rahoton.
Everybody should be able to enjoy minimum human dignity.
Kowane mutum a duniya ya zama mai muhimmanci ya samu takadirin mutuncinsa na ɗan adam. Kowane mutum ya ɗora haƙarƙarinsa a kan gado ba tare da yana jin yunwa ba. In ji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon a taronsa na ƙarshe da ya gudanar da ƙungiyoyi masu zaman kansu cikin ziyararsa ta wuni biyu a nan Najeriya.
I have declared that by 2030 there will be gender empowerment, gender parity. That's what we are saying.
Ina so na ayyana cewa zuwa shekara ta 2030 ƙarƙashin sabon shirin muradu masu ɗorewa ya zama an samu daidaito tsakanin jinsin mata da maza a duniya. Sakataren ya nuna damuwa matuƙa ga yadda ƙasashe masu ci gaban masana'antu ke haddasa ɗumamar yanayi da hakan ke barazana ga rayuwar al'umma. Bilkisu Yusuf ta Advocacy Nigeria na daga shugabannin ƙungiyoyin da suka saurari jawabin na Ban Ki-moon.
Ya kamata mu kanmu mu taka wasu rawan gani a wannan al'amari. Daya, mu kula da yadda muke tafiyar da al'amuranmu, ƙarfafa demokradiyya yadda yake, kowa da kowa yana da haƙƙin da zai yi magana kuma a kula shi, mu kare haƙƙin bil'adama yadda yake ba wanda za a tirsasa shi ba tare da yi wani abu ba, kuma ya kamata a kare inda muke rayuwa yanayi. Gurɓatan yanayi yana kawo talauci. Ya kuma yi nuna mana cewa idan ba mu kula da wayannan abubuwa ba, wayanda suke da arzikin duniya ba sa kula da wayanda ba su da shi, to ba za a zauna lafiya ba. Kuma ba yadda za a samu zaman lafiya idan ba a kauda wayannan hanyoyin zalunci ba.
Su ma 'yan siyasa na ganin Najeriya ka iya gyara bakin fintin da wasu 'ya'yanta suka yi mata na rashin bin doka da oda ta bangaren al'umma da kuma masu hukunci. Ga abun da ɗaya daga cikinsu Dr. Ali Komo ke cewa.
So mu muna gani yanzu sabida canji da kuma mu gwamnatin APC gwamnati ce ta adalci. Kuma shi shugabanmu Baba Buhari dama abun da yake kirari kenan kowa ya tsaya akan bisa haƙƙinsa. So muna ganin kotunan Najeriya ma yanzu sun taso za su biwa wanda aka kwacewa haƙƙi. Kuma ina tabbatar ma a yanzu ko jam'iyyar APC ne ta yi magudi a yanda muke gani kotu za ta iya kwacewa ta bawa jam'iyyar da ta ci.
Ban Ki-moon ya yi wa Najeriya kirari.
Nigeria is the largest economy, as I said.
Najeriya dai ce mafi karfin tattalin arziki a Afirka, da ya dace ta taka gagarumar rawa wajen raya daukacin nahiyar. Shirin muradu masu ɗorewa zai wargaje matukar an ci gaba da samun gurɓacewar yanayi. Nasiru Adamu Alhikaya, Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe Kamal Nasiru. A can jihar Filatoko, wasu bayan Allah ne da suka biya kuɗin aikin haji kuma ba su karɓi risiti ba, kila su yi hasarar waɗannan kuɗaɗe nasu, kamar yadda Zainab Babaji ta aiko a cikin wannan rahoton.
Hukumar Alhazan jihar Filato ta guduri yin bincike kan kuɗaɗen maniyyata fiye da 400 wanda ya haura naira miliyan 260 da suka yi layin zana. Binciken da na gudanar a hukumar Alhazan na jihar Filato na nuni da cewa tun shekaru da dama ya zama al'ada a hukumar ba dukan waɗanda suka biya kuɗin ke tafiya aikin hajjin ba, walau a ce mutum ya biya a wurin da bai dace ba ko kuma wani ya yi dabara ya wawure kuɗin maniyyatan. Azantawata da wasu da suka biya kuɗin amma ba su samu shiga jerin sunayen masu tafiya hajjin na bana ba, sun shaida mun cewa waɗansu sun biya a banki ne, wasu kuma suka ce sun baiwa wasu jami'an hukumar ne.
Tun bariya mun bayar kuɗin nan, amma muna kan tunaninsu. Har yanzu muna ba su yi mun komai magana, hai dai su haɗa mu kawai mu zauna waje muna kan kuka. A banki muka biya kuɗin.
Ga shi kuna tsaye a nan, kuna jiran su ba ku kuɗin ne?
Mu yi magana kenan, mu ce su ba mu kuɗin, mu sun ce su ba ku, suna koran mu, suna hana mu shiga ne.
Damuwarmu shi ne ga mutanenmu 406 ga shi aikin haji ana ta processing, amma mu ba a yi mana komi ba. a yanda shi ma dakin kansa ne ga mana gwamna ya tambaye shi kujeru nawa ne yanzu a ƙasa sun ce kujera 30 to shine yace to aje a ba mu wannan guda 30 a kuma ba mu hakuri mu kuma sanar da members din mu kan cewa in an dawo za su yi bincike a dawo duk wanda yake so kudin sa ko kuma wanda yake son ya bari zuwa haji na badi sai ya tafi akai
kan haka na tambayi sakataren hukumar Alhazan na jihar Plateau dan Lami Muhammad wanda ya ƙara jaddada min yadda lamarin yake
da kawai in ka zo da rifiti anan ka biya kudi sai ka hau jirgi sai a zo a samu mutane wanda ana tsammanin 1,200 sai a zo a samu alhaji sun kai 1,500 kowa na ce na biya kudi ma'aikaci anan kawai in ya samu wani wanda ya kwanta masa dan uwansa ne menene abokin sa ne yanka mai receipt to yanzu ba haka bane committee nan da aka nada mu muna bincikawa domin dama doka muka sa duk wanda zai je haji ya je ya sa kudin sa a banki ya kawo teller sannan a bashi da ce ko dazun ma wani yazo da ya biya kudin sa ya bada wani ES din ne a matan sa ne ta kai matan ES ko ta kai ES a gida da sauran su to gidan ES ko ES shi ba banki bane
ba ta ganin kaman ba ka wayarwa mutane kai sosai yanda za su fahimci musamman waɗanda suke karkara ba su san yanda matakan da ake bi ko kuma tsare-tsaren da ake bi na biyan kudin nan ba shi yasa ake cutar su
wato yawancin mutane waɗansu ma akwai son zuciya misali wani ya gaya min wai da yazo nan ya san an bashi tela je banki yana sauri wasu ya tare wani ma'aikaci shi don Allah gashi kaje ka biya mu mun yi wayar da kan mutane za a tantance a tabbatar kai da ka taba biyan kudi in ka taba biyan kudi to za mu yi recommending ma gwamnati cewa waɗannan bayin Allah a cikin 406 yawan kaza ne suka biya kudinsu kuma sun cancanci su je su yi aikin haji gwamnati ya rage zaɓi gare ta za mu kuma ba ta shawara ta bi waɗanda suka ci kudin nan ta karbo a ba su kudinsu amma mu kan alhamdulillahi tsari da muke ci yanzu wanda ya biya kuɗi bana zai tafi bana insha Allah daga nan kuma ba mu sake samun wani dalili a ce wai ka biya kuɗi baka je ba wannan abun muna so mu kashe ta a wajen Allah zai kare sake a da Plateau kare sake ma aukuwa
maniyata 2,262 ne daga jihar Plateau za su soke paralin a wannan shekara Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
an gashe ki Zainab Abu mai tabbayan suna yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce babu option uwar gidan shugaban kasa wanda a da yake cike da tasiri a harkokin gwamnatin kasar Hassan Maina Kaina ya duba wannan lamari ga kuma rahoton da ya aika mana
bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya da office din matan shugaban kasa wato first lady da kuma tar gwamna a jiha wanda ake kira first lady a takeice kuma a gaza ba wannan office shi ba wani hurumi ko kuma wani tashi shi ne ya ba da dama na a kirkiro wannan hanyoyi shi ne bisa ga siyasa abubuwan da ake yi office din matan shugaban kasa ko kuma tar gwamna gaskiya ita ce ba kan doka ko ba kan ka'ida
Barista Yakubu Salebawa wani lauyan tsarin mulki a Najeriya kenan ke tsokaci dangane da matsayin ofishin matar shugaban kasa ko gwamna da ake kira first lady da kuma masu sharhi ke cewa galibi ana amfani da irin waɗannan ofisoshi wajen barantar da dukiyar jama'a na tuntubi mai magana da yawan fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ina matsayin shugaba Muhammadu Buhari dangane da ofishin na first lady
shugaban Muhammadu Buhari ai bai koyi ra'ayinsa cewa shi wannan wato suna na first lady shi bai karba a gare shi ba kuma ma sunan ba shi duk wani abu da yake doka ba ta yadda da shi ba babu shi a tsarin mulki yayi alƙawari da ma ba za a gudanar da shi a cikin gwamnatinsa ba
to amma duk da haka akan ga irin waɗannan matan shugabanni na tafiya cikin jerin gwanan dirka-dirkan motocin gwamnati ana masu jiniya da tawagar ƴan rikiya masu yawan gaske baya ga naɗe-naɗen masu basu hidima da masu basu shawara da nau'o'in mataimakan musamman da duk ake biya cikin kuɗin talakawa to shin ina matsayin wannan a kundin tsarin mulkin Najeriya ga lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salebawa
yafi a kan duba kundin tsarin mulki duka daga page farko zuwa karshe ba amma an baka sunan matar shugaban kasa ko matar gwamna gaba ɗaya abinda ake magana shugaban kasa da gwamna mataimakin shugaban kasa mataimakin gwamna amma duk wannan abubuwan da ake yi na da maka Najeriya ba mu kan rumba wanda ke ta demokratiya sahihi ya inda a fata kudin al'umma saboda mace guda
Honorable Fatima Talba wata tsohuwar yar majalisar tarayyar Najeriya ce ana ta bangaren na goyon bayan wannan ofishi na first lady
babu dalilin da yasa za a rufe ofishin first lady idan first lady ya nuna cewa ba damu da harkar mata bane ofishin first lady yana da muhimmanci ba kaɗan ba a gurin mata duk wanda kake yi yana da fa'i da amfani ka tattake za ka zama zani za su cewa ba shi da amfani akasari ofishin first lady ina a jiha ko a sama shi ne yake kula da harkokin mata
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To madalla akan wannan batu ne za ku kira mu domin bayyana ra'ayoyinku kuma lambar mu tana nan kamar haka 202 202 2655. Muna sauraron ku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202 205 2655.
Samu kira na farko daga Birnin Shehu Sokoto kenan. Wane ne daga Sokoto?
Assalamu alaikum Ibrahim ta Almasi Garba, kana magana kana magana da Kabiru Abubakar kunan yaki shagari local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
A Aladan Ibrahim Ayawa ne.
Aladan Ibrahim Ayawa, sorry da Allah.
A ba damuwa.
Okay, to ra'ayina akan wannan office na first lady tsakanin ko gwamnati ko shugaban kasa, gaskiya tunda shugaban kasa ya yi waki da shi, mu ma muna goyon bayan waki da shi, saboda mun fahimci cewa banda dukiyar jama'a ɗaya ne, sannan kuma suna amfani da wannan dama domin ainihin suna kan tallafawa mata wani haje, amma dai tunda doka ba ta yadda da shi ba, shi ma shugaban kasa bai yadda da shi ba, haka ba mu yadda da kowane gwamna ya shigo da wannan abu ma domin ya kawo wata yaudara ko kuma wani al'umman da hana da kuɗin jama'a. Ya kamata tunda mun ce mun zaɓe su saboda su zo su yi muna kariya, mun san da akwai masu kaci a jigindin su, amma tunda suna cikin APC duk mun zaɓe su, NPDP mun yi tautun su, ya kamata a ce mun ga canji daga sama har ƙasa. Nagode. Mai magana Kabiru Abubakar da yaki shagari local government Sokoto state tarayyar Najeriya.
To mun jira ayen mallam Kabiru daga Sokoto. Yanzu bari mu je Azare. Waye daga Azare? Daga murya, waye daga Azare? Ina jinka, yi maganarka. Wane ne daga Azare? Ayya, ina ganin layin Azare ya yanke. Layin Azare ya yanke. To muna magana ne akan shin me kuke gani ya dace?
Dama da ofisin
din nan.
Mu ba mu ga wani alfanin da yake da shi ba, domin ai ba wai su mata muka zaɓa ba, mazajen su muka zaɓa kuma mun zaɓe su ne don su mana aiki, amma sai su suna amfani da wannan kaga koyin mata a kasuwar a cikin tasiruwar jif ko tana ɗi suna jiniya har matsa matake su yasa wani minista ne ko wani mene ne a hali kuma kawai kuɗin talakawa ne da wannan an yi amfani da shi a gyara mana hanyoyi, amma da mene ne yanzu inda za ka taso da ta kamar da zuwa Sokoto sai ran ka ɓata saboda matsalar hanya, amma an kwashe kuɗi kawai ana ba su. Muna goyon da jinin Buhari ga bisa wannan abin Allah ya taimake shi.
An ce hagun wani daman wani. Yanzu bari mu je jihar Taraba. Wane ne daga Taraba?
Babu malami ne daga kasar local government.
To babu malami, ina hankalinka ya karkata game da wannan mutum?
Hankali na ya karkata ga dama an ce a yi canji, canji kuma Allah ya kawo shi. To abin da zai zama muluba da almundana Allah Ubangiji ya kawar mana da shi.
Me yasa ka ce haka na?
Abin da ya sa na ce haka, da akwai abubuwan da yake faruwa ba a san shi ba, talaka bai san shi ba, yanzu kamar mu a nan jihar Taraba ko kuma Najeriya a ce matan shugaban kasa ita ce kaza tana kaza, ba tsarin mulki, ba ta cikin tsarin mulki, ba ta komai, an ɗauki dukiyar mutane ana farnatar da shi, a dawo jiha dukiyar mutane a ce matan gwamna za ta yi kaza, baya tsari a bulbula mata kudi, a bulbula wa shi ofishin gwamna kudi, talaka bai san abin da yake yi ba. Yanzu kamar mu local government guda uku ne fata-fata suke da wutar lantarki, sauran gaba ɗaya babu, ba ruwa, ba wuta, ba hanya, ba a san komai ba kamar jiha. To tsarin da aka ce an rusa muna goyon baya, Allah ya karfafa masa gwiwa.
Ba malami, mun ji naka ra'ayin, yanzu bari mu gangara Nasarawa. Waye daga Nasarawa?
Favral Sambo Usman Kanja Basamina kaɗan sandan Najeriya da ke Toto jihar Nasarawa.
To Sajan Kamba Usman, me ye ra'ayinka?
Sambo
Usman, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
To tunda mai gida ya kula da mu, to da zai yi haƙuri su ma mata ofishin mutunci ita ne ya ta kula da su, da za a taimaka don na tabbata mulkin nan ba wani maganan bambanci ko wani abu. Ya alƙawarin zai yi a kayan da Allah, kuma na tabbata zai yi har ga Allah na san zai yi, don mai yi ne da na riga na san shi tuntuni. mu a ra'ayin da zai daure ya taimake mu bar matan su ci gaba da harkar nasuna sai da bismillah.
Na kara yin kenan Samba Usman. To daga Nasarawa yanzu mu bari mu zangara jihar Niger. Makociyar Nasarawa waye daga jihar Niger?
Ni ne Shamsu Abdullahi Rijau.
To Shamsu, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu?
Eto gaskiya ni ina goyon bayan wannan ofishi na First Lady.
Me yasa kake goyon bayan?
Sai suna taimaka wa mata 'yan uwansu gaskiya.
To dama an ce hagun wani daman wani, yayin da wasu ke cewa bai musu ba, shi ko Samsu ya ce ya mashi. Har yau muna cikin Niger din. Wane ne daga Niger?
Dallami Joja daga Kadara jihar Niger, Nigeria.
To Malam Dallami, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina da nake so in bada.
Muna jin ka.
Yanda Muhammadu Buhari ya yi, ya ce ba zai ba matan shi wani mukami na shugaba ko na shugaban mata ba. Gaskiya halin gaskiya ya kyauta. Saboda haka ake son shugaban kasa ya yi gaskiya, ya kula da talakawa, ya fi a san sun cewa yana yi ma talakawa aiki ne ba irin wancan gwamnatin da ya wuce ba.
To Dallami, mun jira yanka. Mun jira yanka Dallami, har yanzu dai ba mu fita cikin Niger ba. Yau da mutanen Niger ke kama layin. Waye daga Niger?
Ni Sunday ne daga Niger.
A wani bangare Niger? Sunday?
Ina na a bangare can Lafai.
Oh, Lafai ko? Makocin Aga yake nan. To me ra'ayinka Malam Sunday game da wannan da muke tattaunawa?
Mun gode da wannan shugaban kasa, abinda yake yi mana Allah ya sa mishi da albarka. Wayannan abubuwa shine ya sa wani lokaci ana karkata da kudaden jama'a. To office din nan bai kamata a ce ai amfani da shi ba.
Kowa da bukin zuciyar shi aka ce. Makwacin mai akuya ya sai kura.
Allah ya sa abun ya yi daidai.
To yanzu mun ji ra'ayin Sunday daga Niger. Bari mu gangara Jos kuma. Wane ne daga Jos?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Usman keke ne daga Jos.
Wa?
Usman keke baban Halima.
To Usman keke baban Halima, me ra'ayinka?
Ina akan wannan office na First Lady. Wallahi ba shi da wani amfani.
Me yasa ka ce haka?
Ko ba gaskiya? Ai, gwamnonin suna yin ne daga su sai iyalansu. Su ma kuma shugaban kasa, wa kuma na shugaban kasa ma zai fa amfani.
To, Usman keke baban Halima, naka ra'ayin kenan. Ga mun sake komawa Niger. Waye daga Niger?
Kuna magana daga Bala mai wancan hula daga Oshishi.
To Bala mai wankin hula daga Oshishi.
A gaskiya sai kyau matan shugaban kasa da shugaban kasa, gaskiya daidai. Saboda kuna ma ba a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Ba abin da ake gudanar a wannan ɓangaren sai a shirya ranki kawai. Inda ce abin na kawo ga karkara suna taimaka ma talakawa ne, to gaskiya muna goyon baya a jin. Amma sai ke wannan abin da ya zo ga karkara, to sai ke da nuna shugaban kasa ya gaskiya daidai. Mu kuma muna ma shugaban kasa fata alheri. Allah ta yashi, Allah mai jagora, Allah kuma kare shi shirin masharanta. Na wara yake ne Bala mai wancan hula daga Oshishi.
To Malam Bala mai wancan hula daga Oshishi, mun ji naka ra'ayin, yanzu bari mu gangara makarinki sai an dawo Lagos kenan, cikus ɗakin tsumma. Wane ne daga Lagos?
Ranke rabe Mustapha Hussein ne daga Radio Compound.
To Mustapha Hussein, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu da muke tattaunawa?
Hankalina ya karkata ne akan mun gode wa mai girma shugaban kasa da ya kashe wannan, domin mata su samu su zauna a ɗakin mijinsu su gaskiya da amana ba tare da an yi wani kace na ce ba.
To nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci, iyakan kiraye-kiraye da za mu iya ɗauka kenan daga kira na ƙarshe daga Lagos. Gobe ma rana ce, don mun buɗe layukanmu sai a ƙoƙarta domin a kira a faɗi ra'ayi. Wanda suka samu kira mun gode musu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Shekaru 70 da suka gabata, waɗanda suka yi nasara a yaƙin duniya na biyu sun fitar da wata doka wadda ta hukunta waɗanda suka aikata laifuka guda uku, bayan da suka yi la'akari da irin laifukan yaƙi da 'yan Nazi suka aikata da suka shafi cin zarafin bil'adama. Wannan doka wacce ake kira Nuremberg ko kuma London Charter ta tanadi cewa waɗanda aka samu da aikata laifukan da suka shafi azabtarwa ko kwashe mutane daga muhallansu ko kuma cin zarafin fararen hula kafin ko kuma a lokacin yaƙi ba za su samu kariya saboda suna rike da wani mukami ba muddin sun aikata ɗaya daga cikin munanan ayyukan da aka lissafa a baya. Tun daga wannan lokaci wannan tsari ko kuma doka ta zama madogarar da za a hukunta masu aikata manyan laifuka da suka shafi cin zarafin bil'adama a ƙarƙashin kotun ƙasa da ƙasa ko kuma kotunan cikin gida na wucin gadi waɗanda suka tuhuma tare da hukunta ɗaruruwan mutane da suka haɗa da waɗanda suka aikata laifin kai tsaye har zuwa kan shugaban ƙasa. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin tsohuwar ƙasar Yugoslavia ta samu mutane 161 da laifin aikata ire-iren waɗannan laifuka da suka nuna an ci zarafin bil'adama da kisan ƙare dangi a lokacin yaƙin Balkan a shekarun 1990 cikinsu har da tsohon shugaban Serbia Slobodan Milosevic da wasu manyan sojoji da 'yan siyasa. Haka kuma kotun ƙasa da ƙasa ta wucin gadi da aka kafa a Rwanda ta samu mutane 93 da aka zarga da laifin kisan ƙare dangi ciki har da 'yan siyasa da sojojin ƙasar. A Saliyo kuwa wata kotu ta musamman ta sami tsohon shugaban ƙasar Liberia Charles Taylor da laifi saboda rawar da ya taka wajen taimakawa da shirya irin aika-aika da 'yan tawaye suka yi a lokacin yaƙin basasan ƙasar. An yi wani lokaci da duk waɗannan mutane suka yi tsammanin cewa ba za a tuhume su da waɗannan laifuka ba domin sun yi tunanin cewa laifuka ne da suka aikata da za su iya ɓuya cikin ayyukan da gwamnati ke aiwatarwa sai dai ita doka ba ta tsallake kowa. Daga abin da ya shafi ayyukan lalata a gabashin Congo zuwa azabtarwa da gwamnatin Assad na Syria ke yi a kan fursunoni, za mu ci gaba da kiran a tabbatar an gurfanar da su kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a lokacin yana jawabi a taron cika shekaru 70 da cimma matsayar London Charter. Tabbatar da an tuhumi waɗanda ake zargi da aikata wani laifi shi ne kaɗai abin da zai samar da daidaito a tsakanin ƙasashen duniya ya kuma samar da nutsuwa a zukatanmu saboda waɗanda aka zalunta. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
To madalla ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A takaice labaran na cewa shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya rantsar da sabon manyan jami'an gwamnati yau Talata biyo bayan sake zaben sa a wa'adi na uku a lamarin da ya fuskanci kalubale iri-iri. 'Yan jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki sun samu mukamai 15 a cikin 20 a ciki har da mukamai masu muhimmanci da su jagoranci ma'aikatan tsaro da cikin gida da harkokin kuɗaɗe da ma harkokin waje. Jama'a hannayen jarin Amurka da Turai su kuma sun farfaɗo yau Talata biyo bayan faduwa da suka fuskanta a kwanakin da suka gabata duk da cewa har yanzu China na jagoranta faduwar darajar hannayen jari a kasuwannin Asia. Kasuwannin New York sun yi sama da kaso 2 cikin 100 kafin 15 rana sannan mahimman alƙalaman jari a Turai su ma sun bunƙasa inda kasuwar jari a Frankfurt da ke Jamus ta samu albarka da kaso 5 cikin 100. A ƙarshe shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya amince akan cewa zai rataba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da ke da nufin kawo ƙarshen yakin basa watanni 20 da ƙasar shi take ta fama da shi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe idan Rabbana ya kai mu. Ku ji mu ɗauki da sabon wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na demokradiyya a yau na Sabo Aliyu Imam. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Bello Habib Galadanci da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Rob McGill. Ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an ji muku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.